ruwaito wannan a cikin babu siyam daga Abdullahi dan Abbas. To ballantara ko man goje hakuri, yanzu mutum zai yi amfani da man goje hakuri kuma sai hadiye? Ba mu yin wannan. Saboda haka dan kai amfani da man goje hakuri, dan kai amfani da asuwaki, sawa'un busasshe ne, danye ne, duk wannan baya lalata azumi. Duk abin da zaka sa a bakin ka bai kai makogaro ba, ka tofar da shi, wannan bai lalata azumi ba. Abin da ke lalata azumi shine abin da ka haɗiye shi cikin makogaron ka, to wannan ya lalata azumin ka. Ina fata an fahimta. Sannan kuma yin allura iri biyu ce, allura wadda take ta magani a sakamakon rashin lafiya, da allura wadda ake yin ta a madadin abinci ga mara lafiyan da baya iya cin abinci. Duk allurar da ake yin ta ta magani wannan ba ta lalata azumi, amma allurar da aka yi ta a madadin abinci wannan tana lalata azumi. Ƙarin ruwa a asibiti shi ma yana lalata azumi, ƙarin jini a asibiti shi ma yana karya azumi, amma allura kadai wannan ba ta lalata azumi. Sanya kwalli baya lalata azumi. Daga maganin ciwon ido baya lalata azumi. Sanya maganin mura ko shafa rub a hancinka duk wannan baya lalata azumi. Ko da idan ka yi kaki ka ji makakin samu kogaro, duk wannan baya lalata azumi dan ba abinci bane ba. Ina fata an fahimta. Haka ga mutumin da yake amfani da injin nika gari ya shiga makogaransa ba da niyya ba, wannan baya lalata azumi. Ko mutumin da yake sayar da fulawa yana aunawa mutane, iska ya kada fulawa ta shiga makogaransa ba da niyya ba, wannan baya lalata azumi. Ina fata an fahimta. Ko mutumin da yana magana ba da niyya ba, kuda ya fada bakinsa ya haɗiye, ko wani ƙwaro ya fita bakinsa ya haɗiye, wannan duk baya lalata azumi. Azumin sa yana da lafiya kalau. Don haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da su, ba sa cikin ababen da ke lalata azumi. Waɗannan takardu guda biyu ba tambaya ba ce ba, tambaya ta farko tunatarwa ce. Dr. Shetima Ali Mungunu, Allah ya taimake shi, tun sama da shekara ɗaya da ta wuce ya ba da wata shela a wata lecture da muka gabatar a Imam Malik ko dai a wani wuri na manta nan cikin garin Maiduguri a university ne ko, ya ce a shirye yake ɗauki nauyin dukkan wata ƴa mace da za a samu musulma da take da shiri da tanadin za ta karanta likitanci ɓangaren kula da ƴa mace, wato gynec doctor. Zai ɗauki nauyin karatunta daga aljihunsa, tun daga bara da aka bada watan shela har zuwa yanzu ba a samu ba. Ɗazu ya aiko mun cewa a sake bada wannan shela, har yanzu yana nan akan bakansa. Duk wata ƴa mace zakakura mai kaifin hankali wadda take da requirement mai kyau za ta je university ta karanta gynecology, duk ƴa macen da za a samu ta zai ta zama gynecologist zai ɗauki nauyinta. Kalubale gare ku mata musulma, duk wanda take a shirye yayi alƙawarin zai dauki nauyin karatunta. Dan haka ya aiko mu ƙara jaddada wannan alƙawari naci, Ubangiji ta'ala ya taimake shi. Muna saurare mu ji waɗanda za su rubuto ko su zo da kansu dan ansa wannan kalubale. Kuma ina jin ya bar kofa a buɗe, bai ce dole sai yar jihar Borno ba, kila yar jihar Yobe ma ta iya zuwa, ban sani ba ko yar jihar Kano, ban sani ba ko yar Kaduna, ban sani ba Akwa Ibom, in dai musulma ce. Ina jin bai bar kofa abu da ba, sai dai kila ya zanto fifiko ya zanto ga wanda take Borno da Yobe, haka dai nake tsammani, amma ban tsammanin yayi iyaka. Tambaya ta karshe, wani bawan Allah ne ya rubuto ta cikin harshen Larabci, yayi bayani mai tsawo, amma dai abu guda biyu zan faɗa dan ya gane shine ya rubuto. Wanda ya rubuto ta yace shi maraya ne, yana aiki a wani kamfani na ruwan sha da yake da suna Peace Water. Sai aka sallame shi daga aikin, ya faɗi waɗansu matsaloli. To waɗannan ba abin faɗa ba ne a wajen karatu. Na yi maka alƙawarin in ka ji wannan saƙo, to ka zo ka same ni yau bayan sallar magariba, bayan an sha ruwa, ƙarfe 7 saura kwata har zuwa ƙarfe 7, har zuwa ƙarfe 7 da rabi zan saurare ka. Idan 7 da rabi tayi baka zo ba, to ka sake dawowa gobe a wannan lokacin. Idan zuwa gobe baka dawo ba, ka dawo jibi a wannan lokacin. Idan jibi ta wuce baka zo ba, shikenan baka zama daga cike ba kenan. Sai mu tattauna matsalolin mu ga yadda za a warware su insha Allah ta'ala. Allah shi taimaka mana. Jiya mun tsaya karshen aya ta 140, yau zamu tashi farkon aya ta 141 a wannan Ramadana na shekara ta 2426 cikin suratul an'am. Mai Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وبنجي تعالى يتي وهو الذي أنشأ جنات معروشة شيء الله شين وندي كفى مكو جنات غونكي معروشات waɗanda suke da dangin itace masu sanda su ne ma'arushat, kamar itace waɗanda suke da ‘ya’ya ko kuma dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa waɗanda suke da kara, kamar gero, dawa, masara da dukkan abin da zai idan ya fito zai tashi ya yi sama ko dai ya yi ‘ya’ya ko kuma ya fitar da zangarniya ya fitar da ƙwaya, wannan su ne ma'arushat. Aisha a jannatin ma'arushat, sannan kuma wa gaira ma'arushat shi ne ya fitar muku dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa gaira ma'arushatin waɗanda suke ba masu sanda ba, waɗanda suke yaɗo suke a cikin ƙasa su baje, kamar kabewa, kamar kankana da sauran dangin abin da yake yaɗuwa yake a cikin ƙasa ba sanda yake yi sama ba. Cikin ni'imarsa subhanahu wa ta'ala shi ne ya fitar muku da gonaki waɗanda suke ɗauke da nau'ikan tsiro guda biyu irin waɗannan, wan-nakhla waz-zar'a, kuma shi ne ya fito muku da itace na dabino, shi ne ya fito muku da shukoki daban-daban, mukhtalifan ukuluhu, wanda ɗan itacensa ya sha bamban da juna. Lafazin ukuluhu ko kai dhamma akan kafin ko kai as-sukun ko al-uklu ko al-ukulu duk yana nufin ɗan itace idan abin ya zama itace, ko dangin ƙwaya idan abin ya zanto dangin kara ne ko wanda yake da karmami, kamar dawa, kamar gero, kamar masara, kaga wannan yana da ƙwaya ne. Amma abin da ya shafi wato ainihin inabi, ya shafi dabino, ya shafi rumman, ya shafi dinya, ya shafi kanya, kaga wannan ya shafi ‘ya’ya yake da su, dukkansu ana kiran shi da suna al-ukulu, ko ka ce al-ukulu wato kafin ɗin kai mata dhamma, ko al-uklu wato ainihin kafin ɗin kai mata sukuni, mukhtalifan ukuluhu, ‘ya’yansa sun sha bamban da juna, sun sha bamban da juna ta fuska huɗu, sun sha bamban da juna ta fuskar launi, wani ka ganshi kore shar, wani ka gansa ruwan ɗorowa, wani ka gansa bulu, wani ka gansa baki, wani kuma wani launin daban ba wannan ba. Sun sha bamban da juna ta fuskar ɗanɗano, wani mai zaƙi, wani mai ɗaci, wani mai garɗi, wani mai hamami. Sannan sun sha bamban da juna ta fuskar girmansu, wani babba, wani ƙarami, wani tsaka-tsakiya. Sannan kuma sun sha bamban da juna hatta ta fuskar amfaninsu, wani kayan marmari, wani abinci, wani ya zama abinci da kayan marmari a lokaci guda. Yanzu abin da ya shafi lemo, ya shafi gwanda, ya shafi kankana, duk wannan kayan marmari ne. Amma abin da ya shafi gero, dawa, masara, shinkafa, duk wannan ya shafi kayan abinci ne. Abin da ya shafi dabino zai iya shiga sahun kayan abinci, zai iya shiga sahun kayan marmari. Duk wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar muku da dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa, mukhtalifan ukuluhu. ‘Ya’yan itacen suka sha bamban da juna ta hanya daban-daban, ta hanyar ɗanɗano, ta hanyar launi, ta hanyar kala, hatta ta hanyar ƙanshinsu ma ya sha bamban da juna. Waz-zaituna war-rummana, Ubangiji ne ya tsirar muku da az-zaitun, sannan ya tsirar muku da ar-rumman. Malamai suka ce da az-zaitun da ar-rumman duk sa iya shiga cikin sahun az-zar'a, da yace wan-nakhla waz-zar'a, amma sai aka ware az-zaitun da ar-rumman daban, wato ya zanto takhsis ba'da ta'mim, a ambaci a ware bayan an ambace shi a cikin taro cikin rububi don nuna cewa yana da wani ɗoriya na muhimmanci akan sauran. lalle ko shakka babu itacen zaitun yana da ƙarin muhimmanci domin dan itacen yana da amfani a jikin dan adam sannan man sa yana da amfani a jikin dan adam yafi kowane irin mai ƙarin lafiya a jikin dan adam da amfani shi yasa ubangiji ta'ala yayin rantsuwa da itacen zaitun wattin wazaitun wa tur sinin wa hadha albalad alamin to da haka kenan ware su daban ayi magana akan su bayan sun shiga cikin kalmar azzar'a wannan dan a nuna amfa dan a nuna ƙarin muhimmancin su kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware jibril da mika'il daban bayan sun shiga cikin sahun sauran mala'iku man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin ai kaga jibril da mika'il suna sun shiga cikin wa mala'ikatihi amma sai aka ware su daban ina fata an fahimta ma'ana التخصيص بعد التعميم للعناية به كذا كل الدلالة على الاهتمام به والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان وبنجدت متشابها وغير متشابه متشابها ذاك غيائك ما دجونات وتفسك وغير متشابه بيك ما دجونات وتفسك يائك ما دجونات أغني إدو أما بيك ما دجونات وجنسي idan ka dandana da baka sai ka ji dandanan ya sha bamban da juna yayi kama da juna kowanne ka ga ganyen sa ko reshar lokacin da ruwa ya sauka tsiran ya fito daga cikin kasa amma bai yi kama da juna ba wajen amfanin sa shine mutashabihan wa ghayr mutashabi kulu min samarihi idza asmar kulu min samarihi ku ci daga cikin dan itacen da ya fito idza asmara idan yayi yaya wa'atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙin sa a ranan girbin sa wala tusrifu kada ku ƙetare gona da iri ma'ana kada ku ƙetare iyakar ubangiji kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya san masu almubazzaranci baya san masu shallake iyakokin sa wannan aya tana kidayar ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ababan can da aje mu karanta ayoyi da suke hikaito mana cewa waɗansu daga cikin larabawa a lokacin jahiliya har ma zuwa farkon musulunci wato suna ɗaukan wani kaso na abin da Allah ya tsirar na amfanin gona su baya rabi su baiwa Allah rabi su baiwa wani Allah dukkanin su gaba ɗaya mallaka ne na ubangiji dukkanin su gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya tsirar da su ya fitar da su domin ni'imta bayi dukkanin su gaba daya ubangiji ta'ala yayi su ne domin ni'imta ku tunda ko yayi su ne domin ni'imta ku ba shi halatta ku ware wani kaso daga cikin su ku haramtawa kanku bayan ba shi ya haramta muku ba ku ware wani kaso kuma ku halattawa kanku danganin damar ku a gaba dayan su yayi su ne dan ni'ima yayi su ne dan halatti dan haka da ya lissafa su sai ce kulu min samarhi idza asmara ku ci daga cikin ɗan itacen ababen da aka bayyana muku dinnan idza asmara lokacin da suka yi ƴaƴa kar ku ware wani ku haramtawa kanku da san zuciyarku ba da nasi daga Allah madaukakin sarki ba sannan wa'atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa lafazin haƙƙinsa ubamirin da ke cikin haqqahu yana komawa zuwa ga me yana komawa zuwa ga shi tsiran ko ɗan itacen ko yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana koma zuwa ga shi dan itacen wa'atu haqqahu ku bayar da haƙƙinsa shi dan itacen abin nihi ku bayar da haƙƙin da aka wajabta a cikin sa yaushe yawma hasadihi a wata qira'a yawma hisadihi wato ko kai wa ha'un din kasra ko kai mata fatha idan kai fatha hasadihi ala wazni fa'al kenan idan kai kasra hisadihi ala wazni fi'al wanda fi'ilin hasada ya hasudu wanda yake babin nasara yansuru masdarin kalmar shine al-hasdu akan ce hasada ya hasudu hasdan daidai da nasara yansuru nasran amma anan sai aka ce hasada ya hasudu hisadan ko hasadan saboda me suka ce idan ka ce hasada ya hasudu hasdan kana son ka bada labarin aikin ne kadai girbewa ba tare da tantance lokacin da aka yi girbin ba amma annan yayin da kace wa atu haqqahu yawma hasadihi, kana son ka kulla alaka da ranan da za a bayar da haƙin wannan ya zanto ita ce ranan da aka kammala girbi, ba ranan da aka fara girbi ba. Domin al-hasad ko al-hisad yadullu alal intiha, ranan da aka zo ƙarshen girbi. Amma da za ka ce al-hasdu girbin kadai ba tare da iyakance lokacin farawa ko lokacin tsakiya ko lokacin ƙarshe ba. Ina fata mun fahimci wannan. Wato wannan sai ya nuna ranan da za a fitar da wannan haƙƙi ita ce ranan da aka kammala girbi idan mun ɗauki abin da ma'anan girbi, ko ranan da aka kammala yanka idan mun ɗauki abin da ma'anan yanka, domin al-hasdu din yana ɗaukar ma'anan yanka, yana ɗaukar ma'anar girbi. Ina fata mun fahimci wannan. Wa atu haqqahu yawma hasadihi din kenan. To a nan gurin sai malamai suka ce me ake nufi da wa'atu haqqahu yawma hasadihi, wani irin haƙƙi ne wannan? Shin wannan yana magana ne akan zakka, sananniya da muka sani cikin addinin musulunci, rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar, ko wani haƙƙi ne sananne wanda ba zakka ba? Malamai sun yi maganganu daban-daban. Waɗansu malaman suka ce zakka ake nufi, waɗansu malaman suka ce ba zakka ake nufi ba. Su malaman da suka ce ba zakka ake nufi ba, hujjarsu wannan aya tana cikin suratul an'am. Suratul An'am ko makkiya ce, an saukar da ita kafin hijira. Zakka kuma ba a wajabta ta ba sai a cikin shekara ta biyu bayan hijira. Da haka kenan dukkan wata magana da za a yi ta maganar kashe dukiya, ta maganar sadaka, ta maganar wani haƙƙi lokacin ana Makka, to wannan haƙƙin baya da alaka da zakka wadda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar, domin an shar'anta ta ne bayan an koma Madina. Ina fatan kun fahimta. Dan haka a nan gurin haƙƙin da ake magana a nan gurin wani haƙƙi ne da Ubangiji Ta'ala ya wajabta shi a rinka bayar da shi a cikin dukiya. Haƙƙi ne sananne a tun lokacin jahiliya, waɗansu larabawan suna bayar da shi a cikin dukiyarsu. Da zaran mutum ya ɗauki magirbi zai tafi gona, ko mutum ya ɗauki wuka zai je ya yanko geronsa, ya yanko dawarsa, zai yanko shinkafarsa, zai yanko alkamarsa, ya riga ya tafi gona sai talakawa su bi shi. Jimka ta farko lokacin da ya yanko jimka ta farko da wannan ta talakawa ce, ko ta biyu ko ta uku duk ta talakawa ce, sannan kuma sauran sai ya ci gaba ta zama tashi. Lokacin da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan abu aka ci gaba da yinsa kafin a wajabta zakka. Shine sai aka sa masa suna haƙƙi sananne, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Haƙƙi sananne, haƙƙin nan sananne ga wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba. Wanda ya roƙa kin nan kila yana da wadata, amma ya roƙa duk da haka zaka bashi. Wanda bai roƙa din nan ba kila baya da wadata, duk da haka zaka bashi duk da bai roƙa ba. Amma kaga inda zakka ce ta wajibi wadda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar, to ai wannan Ubangiji Ta'ala yayi bayanin waɗanda za a ba, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa min as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Sai Allah ya kidaya ajujuwa guda takwas waɗanda su ake baiwa zakka wadda take sananniyar zakka. Amma wancan haƙƙi ma'lum kuma Allah ya ce lis-sa'ili wal mahrum, ba a lissafa mutane guda takwas ba, sai ya nuna ya sha bamban da zakka kenan. Sannan kuma shi ma an yi maganar sa ne a cikin sa'al sa'ilun bi azabin waqi', wanda sura ce makkiya ba madaniya ba, ita ma kenan ba ta maganan zakka. Ina fata an fahimta. Dan haka dai wannan aya da take cewa wa atu haqqahu yawma hasadi tana magana ne akan wani haƙƙi da yake wajibi a da mutum ya bayar da shi a cikin dukiyarsa wanda ya sha bamban da zakka. Da haka shi ba a yi bayanin cewa nawa cikin nawa zaka bayar ba, gwargwadon yadda kaga dama shi zaka bayar. Wannan ita ce maganar da Ata ibn Abi Rabah cikin tabi'ai, Mujahid ibn Jabr shi ma cikin tabi'ai, Ibrahim an-Nakhai shi ma cikin tabi'ai, duk suka tafi akan ta cikin malaman tafsiri, wanda wannan galibin su dalibai ne daga makarantar Abdullahi dan Abbas, mutanen Makka, wanda ake cewa a'lamun nas bit tafsir hum ahlu Makka li'annahum ashabu Abdullahi ibn Abbas. Mafiya kowa ilimi a babin tafsiri su ne mutanen Makka, domin galibin su almajiran Abdullahi dan Abbas ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan haka dai Ubangiji Ta'ala ce wa atu haqqahu yawma hasadi, ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa. Wannan sai nuna ba ma don zakka daga girbi ai ba za ka iya gane nawa ba ne ba, sai ka zo gida ka lissafi, sannan ka fitar da ɗaya cikin goma. Don zakka ɗaya cikin goma ne ake bayarwa idan zakka ce ta kayan noma, amma wannan haƙƙin a ranar girbi, ranar da aka kammala girbewa, sannan za ka bayar. Ba lallai ba ne ba, wato ka iya sanin nawa za ka bayar. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalmar wala tusrifu tana da alaka da me cikin abin da ya wuce a baya? Shin tana da alaka da kulu min samarihi idza asmara wala tusrifu, ko kuma tana da alaka da wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu? Idan mun ce tana da alaka da kulu min samarihi idza asmara wala tusrifu, ma'ana ku ci, an halatta muku ci, amma wajen ci kar ku yi israfi, kar ku yi almubazzaranci, ku ci daidai bukata, kar ku yi abincin da ya fi karfin ci, rabi ku ci rabi ku zubar, dan ya zama almubazzaranci. Wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura. Kaga kenan wannan yana da alaka da ci. Idan ko mun ce a'a yana da alaka da wa'atu haqqahu yawma hasadihi, sai zanto a babin sadaka ne ake nufi. In ka tashi bayar da sadaka, ka bayar daidai ruwa daidai tsaki, kar ka bayar gaba daya kai kuma ka bar hannunka babu komai. Wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu, ku bayar da sadaka daidai ruwa daidai tsaki, kar ku sadakar da duk abin da ke hannunku, ko kuma ku zo ba ku da komai. Idan kun yi haka kun yi israfi. Innahu la yuhibbul musrifin. Malamai sai suka yi maganganu guda biyu, wadansu suka ce yana da alaka ne da na farkon, wadansu suka ce yana da alaka ne da na biyun. Idan mun dauke yana da alaka da na farkon, ko shakka babu za mu samu abin da zai mara mana baya cikin fadin Allah ta'ala a surar da za ta zo nan gaba. Wa kulu washrabu wala tusrifu cikin suratul a'raf. Kaga nan take sai kullu alaka tsakanin su ba tare da an samu fasilun bainahuma, ba wani fasila tsakanin su. Wa kulu washrabu wala tusrifu, an fahimta ko? Amma kuma idan mun dauka cewa a'a yana da alaka da wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu, to shi ma wannan zai samu wani abin da zai mara masa baya cikin nassoshi, ko dai na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suke nuna cewa wato idan mutum zai bayar da sadaka, kar ya sadaukar da duk abin da ke hannunsa gaba daya, kamar yadda kar ya hana ya zanto marowaci, to kuma kar ya bayar gaba daya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, sannan kuma wala tabsutuha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura, kada ka zama marowaci, sannan kuma kar ka bayar gaba daya. To kaga shine wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Aya ta gaba sai Allah ya ce
wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وبنجد يتوى من الأنعام حمولة وفرشا. Wannan atafi ne akan abin da ya wuce a baya. Abin nufi an sha'alakum min al-an'ami haka ya halitta domin ku min al'anami daga cikin dabbobin gida hamulatan manya manya wa farsan da kuma kanana. Lafazin hamula ana nufin waɗanda za a iya ɗora musu kaya ko kuma a ɗaura musu wato ainihin kaya su ja, a hausu su ɗauki mutum ko kuma a ɗaura musu galma su ja ko a ɗaura musu amalanke su ja. Yanzu ka gara kumi ana iya hawansa, sannan ana iya amfani da shi wajen jan ruwa ga wuraren da suke cikin yankuna na Sahara waɗanda suke da rijiya mai tsananin zurfi, sai su samu babban guga wanda idan an ɗauko shi a kusan drum ɗaya sai a ɗaura shi, wanda igiyar idan aka zura ta tana da nisa ɗan adam ba zai iya ja ba, idan gugan ya cika sai a ɗaura igiyar a jikin raƙumi sai a kora shi ya ta tafiya har ya kawo bakin gacci, sannan wajen mutum 20 ko 50 su yi tarayya da juna wajen ɗauko shi. To ai kaga wannan cikin dabbobi hamula ɗin kenan. Sannan kuma za a iya ɗaura masa amalanke ya ja. Haka shanu za su iya jan galma a yi huɗa da su wajen noma, sannan kuma za a iya ɗaura musu amalanke a ɗora buhuna ko dame dame na kayan abinci su ɗauka daga wuri kaza zuwa waje kaza. Duk wannan su ne hamula. Wa min al'anami daga cikin dabbobin gida Ubangiji ta'ala ya halitta muku hamulatan manya manya wa farsan da kuma ƙanana. Lafazin farsan ɗin malamai sun yi saɓani a kansa, ina nufin malaman lugha. Wadan suka ce hamula man raƙuma kai tsaye, wannan ana nufin raƙuma kenan ƙaulan wahidan. Amma farsan waɗansu suka fassara shi da ƙananan raƙuma, waɗansu malaman suka fassara farsan da cewa su ne tumaki da awaki, waɗansu suka ce farsan na ɗaukan ƙananan raƙuma ba a kiransu da suna hamula tunda ba sa iya ɗaukan kaya. Sannan kuma farsan yana iya ɗaukan ma'anan tumaki da awaki tunda su ba a iya hawansu, ba sa iya ɗaukan mutum idan ya hausu, sannan kuma ba a iya ɗaura musu galma su ja, ba a iya noma da su, ba a iya ɗaura musu kaya su ɗauka irin yadda raƙuma da manyan shanu ke iya ɗaukan kaya. Don haka dai Ubangiji ta'ala na lissafa wannan a matsayin ni'imomi da ya yi mana mu mutane. Waɗannan dabbobi sukan ɗaukan wa mutane kayan da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba, kamar da suratul nahl ta nuna wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus inna rabbakum ra'ufur rahim. Sukan ɗauki kayan ku zuwa ga garin da ku ɗin ba za ku iya kai kayan zuwa ga wannan garin ba, sai da gumin goshi, sai da jibin goshi, sai da wahala. Amma Ubangiji ta'ala ya hore muku su ɗauka muku kayan su kai can gurin. Duk wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi. Ku sarrafa su tare da cewa sun fi ku ƙarfi. Mutum ɗaya ya koro garke guda saniya 100, raƙuma 20, 30, 50 sama da haka. Saboda Ubangiji ta'ala ya ƙwace musu hankali ya baka. Inda zai ara musu hankali tsawon minti 5 ba za ka iya sarrafa su ba. To kaga duk wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji. Ubangiji ya ce kulu mimma razaqakumullah, ku ci daga cikin abinda Ubangiji ta'ala ya arzuta ku da shi. Abin nufi ku ci daga cikin waɗannan dabbobi na ni'ima gaba ɗaya, kar ku haramta waɗansu ku halatta waɗansu irin yadda mutanen jahiliya suka rinka yi. Sannan ku ɗauka gaba ɗaya arziki ne daga Allah, ya hore shi domin ku. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shi shaytan dan adawa ne a gare ku, mai bayyanar da adawa a sarari gare ku. Samaniyat azwaj, lafazin azwaj jam'i ne na kalmar zawj. Kalmar zawj na nufin miji, sannan yana nufin mace. Namiji ana ce masa zawj, mace ma ana ce mata zawj. Don haka ce suka ce zawj suna ne li kulli zatin mundammatun ila al-ukhra, ga dukkan wani zati da ake hada shi da dan uwansa wanda rayuwarsa ba za ta yi ba sai da ɗaya. Namijin dan adam rayuwarsa ba za ta yi ba sai da me? Ta matar dan adam. Ita ma ta matar rayuwarta ba za ta yi ba sai da me? Namijin. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Don haka Allah ya ce litaskunu ilaiha. To kaga kai namiji zawj ne, ita ma matar zawj ce. Sannan kuma zawj yana nufin kala, an gane ko? Kala kala na abu. Don haka idan an ce azwaj ga abubuwa waɗanda suke wato kala kala daban-daban, wani fari, wani baki, wani babba, wani ƙarami, wani dogo, wani gajere, wani mai amfani, wani mara amfani, shi ma ana kiransa zawj. Ana nufin as-sinfu ko an-nawwu. Ubangiji ta'ala ce samaniyat azwaj. Wannan fassara ne na abin da ya wuce a baya. Abin da ya wuce a baya an ce wa min al-an'ami hamulatan wa farsan, kamar mai tambaya ya yi tambaya ya ce su menene al-an'am ɗin, sai Allah ya ce thamaniyata azwaj, nau'ika ne guda takwas na dabbobin gida su ne ake kira al'an'am. Min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn, daga cikin tumaki akwai guda biyu, haka daga cikin awaki akwai guda biyu, wato tinkiya da kuma rago, akuya da kuma taure, wato da akuya kenan. Kaga kenan shine min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn. Lafazin adh-dha'n wannan suna ne na jam'i, suka ce la wahid lahu min lafzihi, bai da mufradi a cikin jinsin sa. Waɗansu malaman suka ce a'a, adda'an ko shakka babu jam'i ne, idan an tashi mufrad dinsa a iya cewa adda'inu idan ana nufin namiji, adda'inatu idan ana nufin mace, adda'anu kuma gaba ɗayan su su da yawa. Kamar yadda suka ce al-ma'zu shi ma suna ne na jinsi, wanda shi ma la wahid lahu min jinsihi, bai da guda ɗaya daga cikin lafazinsa, bisa ga zance mafi inganci a lugar larabci. Waɗansu malaman suka ce yana da guda ɗaya shine al-ma'izu, wato guda ɗaya kenan. Amma hakikanin gaskiya al-ma'az jinsi ne. Idan ka tashi faɗin guda ɗaya sai dai ka ce at-tais, ya zanto ɗan taure kenan. Sannan al-anz ya zanto ita akuya ɗin kenan. A takaice dai Ubangiji ta'ala ce thamaniyata azwajin min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn. Yanzu ba an samu guda huɗu ba? Sai Ubangiji ce qul, ka ce da su الذكرين حرم أم الأنثيين؟ شن غدابيون؟ نمجن غدابيو تكن تماكي دعواكي وبنجيزي يهرمتا أم الأنثيين كوماتن غدابيو تكن تماكي دعواكي يهرمتا أم مشتملت عليه أرحام الأنثيين كوكما أبين دا مهيفات قنصة شين وبنجيزي تعالى يهرمتا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين كوبان لاباري bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba, in kuntum sadiqina, inda gaske kuke cewa ko masu sani ne. Wa min al-ibil ithnayn wa min al-bakar ithnayn, lafazin al-ibil shi ma ana nufin raquma, shi ma satakadda da biro ka rubuta ismul jins ne, la wahid lahu min lafzihi. Idan an ce menene guda daya na al-ibil sai dai ka ce jamal, amma bai da guda daya daga cikin lafazin sa. Jamal namijin raƙumi guda ɗaya, ta matarsa kuma annaka, amma al-ibil raƙuma. Kamar yadda al-bakar shi ma ismul jins ne, an gane ko? Yayin da zaka faɗi mufrad sai dai ka ce al-bakaratu, ta mace kenan guda ɗaya. Ina fata an fahimta. Wa min al-ibil ithnayn wa min al-bakar ithnayn, cikin raƙuma akwai jinsi biyu, namiji da ta mace. Wa min al-baqar ithnayn, cikin shanu ma jinsi biyu, namiji da mace. Sai Ubangiji ce qul, ka ce da su adh-dhakarayni harrama am al-unthayayn, maza biyu cikin raqumi da sa Ubangiji ta'ala ya haramta muku, am al-unthayayn ko mata biyu, taguwa da saniya Ubangiji ta'ala ya haramta muku, am mashtamalat alayhi arham al-unthayayn, ko kuma abinda mahaifa ta kunsa na mata biyu cikin waɗannan jinsin halitta su Allah ya haramta. Am kuntum shuhada'a, ko kuma kun zama shaidu, kuna halarce kuna nan da ranku, idh wasaakum Allahu bihadha, yayin da Ubangiji ya yi muku wasici da wannan abin da kuke cewa, na cewa kaza ya halatta kaza bai halatta ba, ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina, wan abin da ke cikin wannan dabbobi ke bance yake wajen halatti ga mazajenmu, haramun ne ga matanmu. Wannan abin da kuka faɗa, shin kuna halarce ne ga kuga Allah ya faɗa muku haka kuka ji? Wato wani shishike daga cikin shikashikai na musu ko jayayya, dan ya halatta a yi musu a wani lokaci, tunda Allah ya ce da manzon Allah wajadilhum billati hiya ahsan, kuma ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum, yin mujadala jayayya da musu, ce in ce fadi in fada da nufi in tabbatar da gaskiya, wannan ya halatta. Da nufi in kare sunna a yayin da wani ke yaɗa bid'a, wannan ya halatta. Da nufi in bayar da kariya ga katangar tauhidi lokacin da wani ya ɗauki diga ta shirka yake ƙoƙarin sassaƙe ta, wannan ya halatta, wajibi ne in yi haka. ina fata an fahimta wannan shine wajadilhum billati hiya ahsan, amma haka kawai in yi musu dan bata yawun baka, haka kawai in yi musu dai in ji na kurawa ne, haka kawai in yi musu dai in ga na kaiwa na bango ya rasa ta cewa wannan bai halatta ba, amma in yi musu li yuhiqqal haqqo wa yubtil al batila, dan Allah ya tabbatar da gaskiya a gane ta, Allah ya rusa ƙarya a gane ta, wannan ya zama wajibi in yi musu a wannan tsarin. Shi yasa Qur'ani yayi isharar zuwa ga wani asali daga cikin asalai na jadal ko musu. Abinda a nan gurin ayoyin suka nuna shine abinda malaman usulu suke kiransa as-sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim. As-sabr innam bis-sin, at-taqsim. Malaman al-jadal suke kiran shi da suna wato at-taqsim wa tardid. At-taqsim wa tardid. Abinda suke nufi shine lokacin da wani yayi da'awar kaza yace kaza, kai kuma ka tabbatar da ƙarya yake yi, to kana da hujjoji, kana da hanyar da zaka bi ka rusa shi. Ɗaya daga cikin hanyar da zaka yi ka rusa shi shine ka rusa hujjarsa. Meye hujjar ka na cewa kaza kaza ne? Sai ka kawo tunani na hankali, hujjarsa ko dai ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza, kayi kokarin kidayar abinda kake tsammanin shine zai zama hujjarsa. Ka iyakance adadin da lalle hujjarsa ba za ta fita ba daga cikin wannan adadin. Kila ba za ta fita ba cikin ababe uku, kila ba za ta fita ba cikin ababe hudu, kila ba za ta fita ba cikin ababe guda biyar. Cikin ababe hudun nan ko ukun nan ko biyar din nan, kila dukkanin su lalatattun hujjoji ne, kaga ka rusa su. Kila ɗaya ne gaske, shi kuma ba shi ne hujjarsa ba, guda ukun su ne lalatattu, shi kuma da su ya hujja, kaga idan ka rusa su ka rusa hujjarsa. Zan yi muku misali da waɗansu ayoyin don ku gane, don sai mu dawo wannan ku gama fahimta. Akwai mutumin da ake kira Asi bin Wa'il cikin mutanen Makka. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, Khabbab ibn al-Arith yana bin shi bashi. Yace ka biya ni bashi, na yace ba zan biya ka ba. Yace in baka biya ni ba a nan gurin, ka biya ni a can. Yace lalle zan biya ka a can, domin yadda nake modaci a nan gurin da ƴaƴa a nan, haka za a tashi ni ranar tashin kiyama ina mawadaci kuma ina da ƴaƴa. Don haka idan mun haɗa can, na biya ka cikin dukiyata ta lahira. Sai Ubangiji ta Allah ya yi masa raddi. A fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Shin kaga wannan wanda yake musu da ayoyinmu ya kafircewa ayoyinmu, yana cewa la utayanna malan wa walada, lalle za a bani ƴaƴa, za a bani dukiya gobe kiyama idan mun je lahira. Menene hujjarsa na wannan da'awar? Ɗaya ne daga cikin ababe guda uku. Ko dai ya zanto ya leƙa allon gaibu ya ga haka, ko ya zanto ya yi alƙawari tsakanin shi da Allah, ko ya zanto ƙarya yake yi. Akwai wani abu ba wannan ba? Sai Ubangiji ya ce attala al-ghaiba amit takhaza inda ar-rahmani ahada, sai ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Attala al-ghaiba, shin ya leka allan gaibu ne ya gano haka? Amit takhaza inda ar-rahmani ahada, ko ya rike alƙawari tsakanin shi da Allah? Waɗannan lafuzza guda biyu sai Allah ce kalla, ba na farkon bane ba na biyun bane. Kaga an rushe wannan, ya rage me ƙarya yake yi. Sai Allah ce sanaktubu ma yaqulu, za mu rubuce abin da yake faɗa, tunda me sai ce ƙarya ce. Wa namuddu lahu min al-azabi maddan wa narsuhu ma yaqulu wa yatina fardan. Kaga wannan da'awa ta shi na cewa za a tashe shi gobe a bashi ƴaƴa da dukiya, ko dai ya zanto ƙarya ce, ko ya zanto ya leƙa allon gaibu ya gani, ko ya zanto sun yi alƙawari da Allah. Kaga ka tattare hujjojin cikin guda uku. Cikin guda uku nan an rusa guda biyun farko saura ɗaya. Kaga duk wanda ka tattare hujjojinsa cikin wannan, kaga ka gama da shi. Yahudu suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, babu yanda za a yi wuta ta shafe mu sai kwanaki kaɗan. To kaga su ma cewa wuta ba za ta shafe su ba sai ƴan kwanaki kaɗan, wannan da'awa ce. Ita ma wannan da'awar inda za a tambaye su dalilin su dai ba zai fita ɗaya daga cikin ababe guda uku ba. ko da ya zanto sun yi alƙawari tsakaninsu da Ubangiji, ko ya zanto su ma sun leƙa cikin allan gaibu sun gano, ko ya zanto ƙarya suke yi. Akwai wani abu daban ba wannan ba? Sai Ubangiji ya ce, attakhadhtum inda Allahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahada, am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kaga su ma sai aka rusa su ta wannan hanya. Idan ka lura waɗancan ayoyi na cikin suratu Maryam da wannan ayoyi na cikin suratul Baqara, suratu Maryam ta faɗi ababe guda biyu. Suratul Baqara ta ambaci ababe guda biyu. Akwai abinda ya maimaita cikin suratul Baqara da suratul Maryam, akwai abinda a cikin suratul Maryam kadai yake, akwai abinda cikin suratul Baqara kadai yake. Kaga ababan sun zama guda nawa? Uku. Dauki ma'anar attala al-ghaiba, wannan ya zo cikin suratul Maryam kadai, bai zo cikin suratul Baqara ba. Ina fata an fahimta. Dauki ma'anan wato amittakaza inda rahmani ahada, wannan ya zo cikin suratul Maryam kuma ya zo cikin suratul Baqara. Dan da yace qul attakhastum inda Allahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahada, dauki ma'anar am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ya zo cikin suratul Baqara amma bai zo cikin suratul Maryam ba. Idan ka hada ababe nawa kenan? Uku. Daya ya zo cikin suratul Baqara da suratul Maryam, daya ya zo cikin suratul Maryam bai zo cikin suratul Baqara ba, daya ya zo cikin suratul Al-Baqara bai zo cikin suratul Maryam ba. Idan ka hada ya zama nawa? Guda uku. Dayan nan da babu shi a cikin suratul Baqara sai ka aro shi daga cikin suratul Maryam lokacin da kake cikin suratul Baqara a tafsiri. Dayan nan da babu a cikin suratul Maryam sai ka aro na suratul Baqara. Yayin da kake cikin suratul Baqara zaka samu cewa babu attala al-ghaiba, sai ka aro shi daga suratul Maryam. Idan ka je suratul Maryam babu am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, sai ka aro shi daga suratul Baqara dan ka fassara da shi. In ka hada sai ga ababan guda nawa ne? Guda uku ne. Ina fata an fahimta. To idan ka zo nan gurin, ayoyin da muke ciki sun haramta waɗansu dabbobin ga maza, sun haramta waɗansu dabbobin ga mata, sai Ubangiji Ta'ala ya taƙaice dalilin da zai iya zama shi yasa kuka haramta. Ko dai dan dabbar namiji ce shi yasa kuka haramta? A idan haka dai da kowane namiji sai zama haramun cikin dabbobin. Ko dan dabbar mace ce shi yasa kuka haramta? Idan haka ne kowace mace sai ta zama mai haramun. Ko kuma dan dabbar ta zo cikin mahaifar da ta kunshi namiji da mace, idan haka ne da duk abin da ya zo cikin mahaifar ya zama mai haramun. Su ko ba haka suka yi ba, sai suka ware waɗansu mazan sun halatta, waɗansu mazan ba su halatta ba, waɗansu matan sun halatta, waɗansu matan ba su halatta ba. A sai ka ji nan illa ɗin ba ita ce az-zukura ba, ba kuma ita ce al-unusa ba, ba ita kuma ita ce ar-rahim ba, wanda shi yasa Allah ce az-zakarina harrama amil unsayini. Indai dan az-zukura ne ita ce illa, wannan da kun haramta dukkan zakar daga cikin dabbobin. In al-unusa ita ce illa, da dukkan abin da yake ta mace cikin dabbobin kun haramta shi. In kuma kasancewar mahaifa ce illar, da duk abin da aka haifa kun haramta shi. Ya rage illa daya, shin Allah ya muku magana ku da shi? Am kuntum shuhada'a idh wasaakum Allahu bihaza, to nan ma Allah bai muku magana ku da shi ba. Sai abu daya ya rage na karshe, shine me? Ƙarya. Shi yasa Allah ce faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban liyudilla an-nasa bighairi ilmin inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Shi yasa lokacin da muke musu da wadansu ƴan uwa kan batun maulidi, 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 muka ce duk abu ne mai sauki, da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar, duk littattafai da na koyan addini, mu da ku duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su. Amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi. To me yasa ba su kawo ba? Yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba. Ko dai dukkaninsu sun yi mantuwa, shi yasa ba su kawo ba? Ko kuma dukkaninsu sun ɓoye ilimi? Ko kuma dukkaninsu sun jahilta? Ba su san fallon maulidi ba, da haka ba su kawo shi ba? Ko kuma me? Ko kuma maulidi ba addini ba ne, da haka ba su kawo shi ba? Saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya, mantuwa suka yi gaba ɗaya, ilimin su ne bai kai ba, ɓoye gaskiya suka yi a aqidar su shi din wannan ba addini bane, da haka ba su rubuta shi ba, kaga shi ka dole ne a nemi ɗaya daga cikin biyayi, dole ne, wannan shine hanyar tattaunawa, wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin, ɗaya daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane. Idan wani zo ce maka kana kin wane, kai ka ki wane, suka ce ni ba kin sa nake ba, baka san wali, suka ce ni ba na kin kowane wali, wallahi tallahi ina son wali, kuma ni ba na inkarin karama sa, na yadda wali ne, na yadda yana da karama, ba na inkari, ba na masa hasada karama da Allah ya bashi, Allah ma ya kara masa ta doriya akan ta da, amma rigimar fa ba akan kasancewa sa wali bane ba. Kuna barin babin da ake musun, kun bar filin dagar kun shiga wani wuri daban, ba wannan ne filin dagar ba, ba shi ne filin fadan ba. Maganar ba wai karamar sa bace ba, yana da karama na yadda shi wali ne, din na yadda, amma maganar abishi, waye yace abishi, nan ne inda musu yake, wane ne yace abishi, nan ne kicin yake, ni na da shi wali ne, amma ni annabi zan bi, ba zan bi shi ba, shikenan. Dalili na nan ba zan bi shi ba, ba wai dan ba wali bane, ba wali ne, Allah kara masa karama, na yadda da shi. Amma abin da yake faruwa shine, na san tarihin haihuwar sa, an haife shi shekara ta 1150, wato kenan bayan hijira, shekara ta 1150, wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta 1000, bayan annabi ya bar duniya da shekara 1140 da wani abu, sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa wali ko mai karama. To wannan tarihin na shekara 1140 da wani abu, mutane sun yi sallah, sun yi azumi, sun yi zakka, sun yi haji, sun yi zikiri, sun yi haylala, sun yi istighfari, salati duk sun yi, salatin da ba nashi ba, zikirin da ba nashi ba, sallar da ba irin tashi ba, irin wanda annabi ya koyar, ta yi ko ba ta yi ba, za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba, amma fa ba shi suka ba, dan lokacin ma ba haife shi ba, addinin su yayi. To dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki, yace sai an bi shi za a shiga aljanna? Kaga inda rikicin yake kenan. Da haka idan gure, idan kana son a zauna lafiya, ka daina ba ruwanka da wali, duk waliye bayan Allah ne, mun yarda da su waliye ne, ko mun yarda suna da karama, amma biyayyawa aka ce abi, annabi aka ce abi, shikenan magana ta kare. Wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba, ba zai shiga aljanna ba. Kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi wannan ba, ba zai shiga aljanna ba muji. Kaga wannan magana ce ta gaskiya guda daya. Sai in kawo maka dubban mutanen da basu bi shi ba, kuma ka yarda da su, ka yarda da Abubakar, ka yarda da Umar, ka yarda da Usman, bar ma ta sahabbai, ka yarda da tabi'ai, bar ma ta tabi'ai, ka yarda da Imam Malik ibn Anas, ka yarda da Imam Shafi'i, ka yarda da Imam Ahmad ibn Hanbal, duk basu bi shi ba, shi wannan wali wana, basu san shi ba, madan tsakanin shi da su shekaru ɗaruruwa basu bi shi ba. Kuma muna kyauta da san dukkanin waɗannan 'yan aljanna ne, basu san shi ba a tarihi ma, san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya, kuma za su shiga aljanna, ko ba haka ba? Insha Allah za su shiga aljanna. To me yasa da ya zo daga baya sai aka ce shi ɗin kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za su shiga aljanna? Kaga nan gurin inda malaman za su yi da a riƙa tattauna a haka a cikin ruwan sanyi, ba zagi, babu faɗa, babu wane kaza ne, wane kaza ne, to da shi kenan, kar a cewa wane kowa komai dai, kawai a tattauna. Allah samu gane, ba sai da mun daɗe dan ja aya ta gaba mu ne. Kulla ajibu
la ajibu fima uhiya ilayya muhawwaman ala ta'imin yut'amun illa إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
وبنجي تقول كتي دسو لا أجد فيما أوحي إلي محرما نيفا بنسامو با فيما أوحي إلي cikin abin da ake min wahayinsa muharraman wani abin haramci ala ta'imin ya ta'amu abisa gadin mai ci da zai ci illa an ya kuna maitatan sai in abin nan ya zamanto mushe au da mammasfuhan ko jini wanda yake kwaranya au lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun to shi kan wannan ya zama datti ya zama kazanta au fiskan uhillan uhilla li ghayri Allah bi aw fiskan ko kuma abin da ya zanto fasikanci uhilla li ghayri Allah bi an kururuta sunan wani ba Allah ba an ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka shi to wannan shi ma duk yana cikin dangin abun da yake na haramun da na samu an haramta mun cikin abin da aka yi mun wahayi ma'ana wannan aya tana takaice haramun cikin waɗannan ababe guda hudu ko dai abu ya zanto mushe ko abu ya zanto jini wanda yake mai kwaranya abin da ake nufi da jini mai kwaranya shine jini wanda yake ruwansa saboda lokacin jahiliya larabawa sukan huda dabba sai jini ya zuba sai su tara sai su sha wani lokacin su huda dabba idan jini ya taru sai su busar da shi idan sun busar da shi kuma sannan sai su soya shi aka sai su ci sai ubangiji ta'ala ya haramta wannan domin a cikin hakan akwai azabtar da dabba sannan a cikin hakan shi jini lokacin da yake kwaranyowa daga jikin dabba galibin jini yakan dauke da kwayoyika kwaya na cuta to saboda haka lokacin da mutum zai ci haka zai iya cutuwa din da shikenan dan haka sai aka haramta shi shine audaman masfuhan aw lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun lafazin fa innahu dhamiri na koma zuwa ga me shin yana koma zuwa ga lahma khinzir kenan ko kuma yana koma zuwa ga almadhkur waɗansu malamai suka ce ya'udu ila lahmul khinzir waɗansu malamai suka ce ya'udu ila almadhkur idan an ce almadhkur yana koma zuwa ga abinda aka ambata to abinda aka ambata kuwa kaga ya shafi maita ya shafi daman masfuh ya shafi lahmul khinzir dukkan sa fa innahu ya gaskato akan su kenan domin ya'udu ila almadhkur ne kamar yadda ubangiji ta'ala ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina zalika lafazin zalika ismul isara ya'udu ila maza ya'udu ila almazkur ya'udu ila alfarid wa ya'udu ila albikr kaba abu guda biyu ne amma ismul isara sai zanto mufrad kamar yadda anan gurin abu ne wanda yake mutaaddid shine maita lahma khinzir da kuma me wato damun masfuh kaga abu ne mutaaddid amma kuma lokacin da dhamiri zai koma gare shi sai zanto mufrad domin